Sashen Hausa na Radio Elwa Jos Nigeria ke gabatar muku da wannan shiri mai kayatarwa wanda kungiyar nazarin littafi mai tsarki ta TTB ta dauki nauyin gabatar muku. Sai ku zauna a natsa ku saurari shirin mu na yau. Ubangiji yayi mana jagora. Amin.
Jama'a masu sauraron mu, barkamu da wannan lokaci. Sannun mu kuma da sake saduwa da ku a wannan fili namu mai tarin albarka. Filin nan ne wanda muke yin nazari daga cikin maganar Ubangiji Allah ajiyar gaskiya. Godiya da yabo da girma da daraja da tsarki sun tabbata na Ubangiji Allah. Domin ya sake ba mu dama ya kuma sake ba mu zarafi inda za mu ci gaba da bincikawa daga cikin maganarsa. Mun gode mai kuma, domin kariya tsaro da jagorancin da yake mana. Haka nan muna gode mai domin yanda yake taimakon mu ta hanyoyi daban-daban. Bari sunansa ya ci gaba da samun ɗaukaka. Kuma masu sauraron mu muna yi maku godiya. Domin na ba da gaskiya ma yanzu kuna nan kurkusa da akwatunan rediyonku. Mu yi nazari tare, mu kuma koya daga cikin maganar Allah. Haka nan muna gode maku matuƙa domin kiranku da kuke mana. Haka nan muna jin daɗin saƙonninku, har ma kuma da taimakonku. Gaskiya muna gode muku matuƙa Ubangiji Allah wanda ke cikin sama da kuke yi domin sa ya ci gaba da sa maku albarka. Shi yasa ma kafin mu yi addu'a, mu ci gaba da nazarin mu na yau za mu karanto waɗansu sunaye kima na masu sauraron mu waɗanda taimakon su ya iso zuwa gare mu da kuma waɗansu saƙonni naku. Akwai wanda ya turo mana ta POS babu suna amma Allah ya san ka Ubangiji Allah ya saka da alheri. Sai Mr. Ezra Malle Salu. Wannan kuma mun samu sakon ka muna godiya. Ubangiji ya sa albarka. Sai Mr. Jacob Julius kai ma mun ga sakon ka mun gode. Sai kuma Mr. Godwin Ayuba Zafaniya muna godiya. Akwai kuma wanda ya turo shi ma ta POS ba suna amma Allah ya san ka. Sai kuma Mr. David Mark, kai ma mun ga sakon ka mun gode. Allah ya sa albarka. Sai Mr. Purtu Mongle, kai ma muna godiya matuƙa mun ga sakon taimakon ka. Ubangiji ya sa albarka, ya kuma albarkaci iyali. Muna da saƙo na Madam Comfort a Micika cikin jihar Adamawa. Ta ce ku yi mana addu'a saboda bayan aurenmu da shekaru uku mai gidana ya sake ni. Ya auri wata cewar ni ba matarsa ba ce ta haƙiƙa. To Madam Comfort, Ubangiji ya san ki. Ya kuma san yanayi da halin da kika samu kanki. Babban abin da za mu ce maki shi ne. Ki koma ga ikkilisiyarki, sa'ilin nan kuma ki dogara ga Ubangiji. Ai, ko da duniya ta yashe mu Allah ba zai taɓa yashe da nasa ba. Don haka ko da ko menene, bari ki ci gaba da dogara ga Ubangiji kar ki dogara ga boka ko malam ko wani taimako, domin Allah ne kaɗai mai yin maganin damuwanmu a wannan duniya. Ki koma ga ikkilisiyarki su da suka san damuwarki. lalai za su taimake ki kwarai da gaske. Sai Mr. Frederick Daus a mangu cikin jihar Plateau yace shin har yanzu kuna yin shirye-shiryen kukuwa? To Mr. Frederick Daus a mangu muna shirye-shiryen mu. Yayi wude kila rediyon ka ne ya samu damuwa. Amma duk kowace asuba kana iya samun mu da ƙarfe 4 da minti 20. A kusa da murya America ba sai kai canji ba. Kilohertz din kuma ita ce 1476. Da taimakon Allah za ka same mu daga ƙarfe 4 da minti 20 zuwa ƙarfe 5 da rabi kowace asuba daga Litinin zuwa Juma'a. Mun gode wa shi Mr. Frederick Daus a mangu cikin jihar Plateau. Sanar Radio Yalwa na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Mr. Danjuma Yautai. Mun gode maka domin kai ma aminin Yalwa ne, muna godiya da taimako saƙonni duka, Allah ya sa albarka. Sanar Radio Yalwa na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga Rabran Bitrus Juwa a Ekuwa Bukuru DCC. Mun gode kwarai da gaske, Allah ya bishe ka cikin aiki da kuma hidima da kake masa a gonarsa. Haka nan muna miƙa saƙon gaisuwar Radio Yalwa zuwa ga Mr. Christopher Bullos Koso a Mashagu cikin jihar Niger. Ya turo mana saƙon gaisuwa da kuma fatan alheri ta Facebook. Muna godiya kwarai ga Mr. Christopher Bullos Koso a Mashagu cikin jihar Niger. Sai Mr. Emmanuel Gimanyi Musa ya mana fatan alheri, yana kuma tambayan mu ko yaya bishara. Bishara tana nan tana ci gaba, kuma Ubangiji Allah yana taimakon mu. To muna godiya ga shi Mr. Emmanuel Gimanyi Musa, Allah kai ma ya sa maka albarka. Karshe sai Mr. Abdullahi Usman wanda yace shirye-shiryen ku na da wahala kamawa. To Mr. Abdullahi Usman, shirye-shiryen muna da sauƙin kamawa. Kamar yadda na faɗa a baya a radio, ko baka yi canji ba, a medium wave MW kenan za ka same mu a kilohertz 1476. Silent nan za ka same mu da murya America kafin ka kai. Kuma za ka iya samun mu ma idan kana da waya hannu ta Android. Idan ka shiga rumbun ajiyar Google za ka iya downloading ɗaya daga cikin waɗannan apps: Simple Radio, Radio Garden, My Tuna, Free B Radio. Duk wanda ka yi downloading ka nemi Radio Elwa, wajen search ɗin nan ka sa Radio Elwa Jos, za ka ga logon mu ya bayyana, da ka buɗe za ka ji Elwa Tangararo. Don haka yanzu ma akan fi samun mu da sauki. To mun gode wa shi Mr. Usman Abdullahi, Ubangiji Allah kuma ya taimaki ka ka samu shirye-shiryen mu tare da sauran masu sauraro. To za mu yi addu'a kafin mu ci gaba da nazarin mu. Ya Allah mai girma, ya Allah mai tsarki, ya Allah mai iko, mun gode maka domin wannan kyakkyawan lokaci da zarafi da ka ba mu nauyin bincike cikin maganarka. Mun gode domin maganarka a jiya gaskiya ita ce tushen rai. Wane mu mu gane ta in ba ta wurin ikon ruhunka mai tsarki ba? Muna roƙonka ya Ubangiji ka koya mana maganarka, ka kuma ba maganarka wurin zama a cikin zukatanmu. Ikokin da suke yaƙi da mu wajen ganin mun kasa cika nufinka, Allah kai kai mana maganinsu da kanka. Ka kuma sawa masu sauraron mu albarka, musamman waɗanda ba su gajiyawa wajen tallafa mana cikin aikin bishara ta rediyo. Ya Ubangiji ka sa masa albarka. Haka nan mun gode domin waɗanda suke kiran mu suna ƙarfafa mu da kuma yi mana addu'a, su ma ya Ubangiji ka albarkace su. Shirye-shiryen mu da muke da su a waɗansu gidajen rediyo daban-daban, Ubangiji ka albarkaci waɗannan shirye-shirye su kuma zama sanadin da za su jawo rayuka zuwa ga mulkinka, su kuma ƙarfafa waɗanda zuciyarsu ta yi karai. mun gode maka ya Ubangiji domin nazarin nan da za mu ci gaba da shi, bari ruhunka ya koya mana, ka kuma tsarkake mu domin mu isar da saƙonka zuwa ga ‘ya’yanka, a cikin sunan Yesu Almasihu Mai Cetonmu, amin. To, mazauraranmu, muna nan dai a littafin wahayin Yahaya ko kuma ruya ta Yohana, idan ba ku manta ba, a cikin nazarinmu na baya, mun riga ya mun dubi waɗansu halittu guda huɗu. Waɗannan rayayyun halittu mun ga an bayyana mana su a cikin wahayin Yahaya Sura ta huɗu daga aya ta bakwai. Waɗannan rayayyun halittu waɗanda aka gaya mana siffar na farko kamar zaki take, siffar na biyu kuma tana kama da ɗan maraƙi, siffar na uku kuma tana kama da fuskar mutum, na huɗu kuma ya yi kama da jihurma ko gaggafa wadda take jewa a cikin sama. Menene aikinsu? An ce kowace rana suna gaban Ubangiji, suna cewa mai tsarki, mai tsarki, mai tsarki Ubangiji Allah Maɗaukaki shi ne da, shi ne yanzu, shi ne kuma nan gaba. Suna ɗaukaka sunan Ubangiji Allah. Sannan, duk lokacin da waɗannan rayayyun halittu suka ɗaukaka Allah wanda yake zaune a kursiyin, yana kuma raya har abada, suka girmama shi, suka gode masa, sai muka ga an gaya mana waɗansu dattawa 24 sai su faɗi gaban wanda yake zaune a kan kursiyin su yi masa sujada, wato shi da yake raye har abada abadin kenan. Suna ci gaba da rera waƙa suna cewa, macancanci ne kai ya Ubangiji Allahnmu, ka samu ɗaukaka da girma da iko domin kai ka halicci dukan abubuwa, da nufinka ne suka kasance aka halicce su. Lalle a cikin sama akwai yabo da girma da daraja da za mu ba Ubangiji Allah. Ɗanwa, bari begena da begenka ya kasance a sama. Kada mu yarda da yaudarar wannan zamani, kada mu yarda da kayan da wannan duniya take tallarsu, inda yau idanun mutane sun rufe, jama’a da dama sun makance, duniya suke nema ido rufe, sun manta da Allah. Amma ɗan uwana, mu sani waɗanda suka manta da Allah za su sha mummuna asara, amma bari ni da kai marmarinmu ya koma a kan sama. To, yau a cikin nazarinmu, za mu tashi ne a ruya ta Yohana Sura ta 5, za mu karanta daga aya ta fari kuma zuwa aya ta 14. Idan kana da littafinka, bari mu yi karatun nan tare. Magana Allah a aya ta fari cikin Sura ta 5 a wahayin Yahaya ta ce, a hannun dama na wanda yake zaune a kursiyin kuma sai na ga wani littafi rubutacce ciki da bai, an yimƙe shi da hatimi bakwai. Na kuma ga wani ƙaƙƙarfan mala’ika yana shela da murya mai ƙarfi cewa, wa ya cancanci ya buɗe littafin nan ya kuma ɓamɓara hatiminsa? Ba kuwa wani a sama ko a ƙasa ko ƙarƙashin ƙasa da zai iya buɗe littafin balle ya ɓamɓare ya duba a cikinsa. Sai na yi kuka na tada murya da ba a samu wanda ya cancanci ya buɗe littafin ko ya duba a cikinsa ba ko ɗaya. Sai ɗaya daga cikin dattawan nan ya ce mani, kada ka yi kuka. Gashi zakin nan na kabilar Yahuda tsatsan Dauda ya ci nasara har yake da iko ya buɗe littafin da hatiminsa bakwai. Sai na ga wani ɗan rago yana tsaye a tsakiyar kursiyin, kewaye da shi kuma ga rayayyun halittun nan huɗu da dattawan. Ɗan ragon kuma kamar yankakke ne, yana da ƙaho bakwai da ido bakwai, waɗanda suke ruhohin Allah bakwai da aka aika a duniya duka. Sai ya je ya ɗauki littafin nan daga hannun dama na wanda yake zaune a kursiyin, da ya dauki littafin rayayyin halittun nan guda hudu da dattawan nan 24 suka fadi gaban dan rago kowannen su yana rike da molo da tasa zinari a ciki da turare waɗanda suke addu'o'in tsarkaka suna rera sabuwar waka suna cewa macancanci ne kai ka dauki littafin nan ka bambara hatimin sa domin da an kashe ka ka kuma fansowa Allah mutane da jininka daga kowace kabila da kowane harshe da kowace jama'a da kowace al'umma ka mai da su firistoci mallaka Allahmu za su kuwa mallaki duniya sa'an na duba sai naji muryar mala'iku masu yawa ake waye da kursiyin da rayayyin halittan nan da kuma dattawan nan yawan su zambar 100,000 suna cewa da murya mai karfi macancanci ne dan ragon nan da aka yanka ya samu iko da wadata da hikima da karfi da girma da daukaka da yabo sai naji kowace halittar da take a sama da ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da bisa teku da kuma dukan abin da yake cikin su suna cewa yabo da girma da daukaka da mulki su tabbata ga wanda yake zaune akan kursiyin da dan ragon nan har abada abadin sai rayayyin halittun nan hudu suka ce amin amin da tawan nan kuwa suka fadi suka yi sujada da ubangiji ya karawa maganarsa albarka amin Duwa cikin waɗannan ayoyi, za mu yi magana ne a kan wannan rufaffen littafi wanda an ya kimce shi, da kuma macancanci wanda ya isa ya buɗe wannan littafi. Mun gani Sura ta 5, an yi mana maganar littafi mai hatimi 7 da mai buɗe shi, wato Yesu Almasihu. A aya ta fari, Nan aka ce mana a hannun dama na wanda yake zaune a kursiyin kuma sai ga wani littafi rubutacce ciki da bai, an yi miƙe shi da hatimi 7. Wannan sura ta ci gaba da bayanin da aka fara ne a sura ta 4. Littafin da ke hannun wanda yake zaune bisa kursiyin, kamar irin littafin Yahudawa ne da wato wanda ake naɗe shi kamar tabarma. Sai a warware shi kaɗan a karanta. Idan kuma an gama a ƙara warwarewa zuwa gaba, a sake naɗewa baya. Rubutun da yake ciki da bai, zai bayyana abin da zai faru ne lokacin da za a bambara hatiman nan guda 7, ɗaya-ɗaya-ɗaya, sannan a hankali. Kuma littafin nan, mai hatimi 7 ya kasance tabbatacciyar shaida. Bambarewa kowane hatimi tana bayyana hukunci a sura ta 6. Daga aya 1 zuwa aya 15 da kuma sura ta 8 aya ta fari. Aya ta 2 ce, Na kuma ga wani ƙarfafan mala’ika yana shela da murya mai ƙarfi cewa, Wa ya cancanci ya buɗe littafin ya kuma ɓamɓara hatiminsa. Ba mu san kowane ne wannan mala’ika ba, amma ko da yake wajibinsa mai girma ne, jawabinsa babba ne. Lalle shi yana cikin manyan mala’iku na Ubangiji, dalilin girman jawabinsa shi ne wanda yake da iko ya ɓamɓara hatimin, shi ne mai karɓan mulkin duniya duka, in ji wannan mala’ika. Amma aya ta 3 ta ce, Ba kuwa wani a sama ko a ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa da zai iya buɗe littafin balle ya duba cikinsa. Ayanan ta 3 ta nuna ba a samu wani a sama ko a duniya ba, wanda ya isa ya buɗe littafin ko ya duba cikinsa, ko mala’ika ko mutum, sai Allah kansa yake da wannan iko. Mun kuma gane, wanda zai karɓi wannan littafi ya buɗe shi, shi ne wanda zai samu iko, ko kuwa yake da iko na mallakar duniya. Aya ta 4 Sai na yi kuka, da ba a samu wanda ya cancanci ya bude littafin ko ya duba cikin sa ba ko daya. Dunan yaya yayi kuka saboda ba a samu wanda yake da izini na bude wannan littafi ba. Amma aya 5 zuwa aya 14 nan zamu ga mai bude littafin. Daya daga cikin dattawan nan yace manna kada kai kuka. Gashi zaki na kabilar Yahuda tsatsan Dauda ya ci nasara har yake da iko ya bude littafin nan da hatimansa bakwai. Wani dattijo yace wa Yahaya akwai wanda ya isa ya karbi littafin nan daga hannun mai iko duka. An ce da wannan zaki na asalin kabilar Yahuda. Yesu Almasihu shine zakin nan. Zai sarauci duniya da sama. Yesu kuwa na tushen Dauda ne wanda yake dan Yesu. Idan ka karanta Luka sura 1 a 32 da kuma 33. Yaya yace a aya ta 6. Sai na ga wani dan rago a tsaye a tsakiya kursayin kewaye da shi kuma na garayen halittun nan hudu da dattawa. Dan ragon kuwa kamar yankakke ne. Yana da kaho 7 da ido 7. Waɗanda suke ruhohin Allah guda 7 da aka aika a duniya duka. Da Yahaya ya juya da zaton zai ga zakin gashi sai ya ga dan rago. Wato wannan dan rago shine Yesu Almasihu. A tsaya a tsakiya kursayin amma sai ka ce kamar yankakke ne. A wayan Yahaya an ce da Yesu dan rago sau 27. A cikin sura 5 aya 12. Sura 7 aya 9, sura 12 aya 4, sura 14 aya 1 da 4 da 10, sura 19 aya 9 da 7 ma, sura 21 aya 9, aya 14 aya 22 da kuma sura 22 aya 1 da 3. Kaho yana musalta iko, kaho 7 kuma sun zama misalin cikakken iko. A kan zancen ruhohi 7 na Allah, in ka karanta can baya cikin sura 1 aya 4. Za ka dubi wannan kuma wannan yana nuna mana dan rago yana da dukan sani yana kuma da dukan hikima. Sai ya jefa ya dauki sai ya je ya dauki littafin nan daga hannun dama na wanda yake zauna kursayin. Zaki nan na kabilar Yahuda tsatsan Dauda ya ci nasara. Wato dan rago Yesu Almasihu kenan ya amshi littafin wanda yake daga hannun mai iko duka wanda ke zauna kursayin. Dan rago kuma zai bambare hatiminsa. Aya ta 8 tace da ya dauki littafin rayayyen halittar nan guda 4 da dattawa 24 suka fadi gaban dan rago kowannan suna rike da molo da tasa zinari cike da turare waɗanda suke addu'o'in tsarkaka. Sai da dan rago ya dauki littafin izinin gadansa sai rayayyin halittun nan guda 4 da dattawan nan 24 suka yi ta yabansa suka kuma fadi gaban dan rago suka yi masa sujada kowannan su yana rike da molo wato za su rera waƙar yabo ta cin nasara suna kuma rike da tasoshin zinari cike da turare mai kamshi. Turaren nan mai kamshi kuwa shine addu'o'in tsarkaka. Suna rera sabuwar waka suna cewa macancanci ne kai ya madaukaki ka dauki littafin nan ka bambara hatiminsa domin da an kashe ka ka kuma fansowa Allah mutane ta jininka daga kowace kabila da kowace harshe da kowace jama'a da kuma kowace al'umma. To da tawon nan da suke rera waka aya 9 da 10 waka su tace Yesu Almasihu ya cancanci bambar hatimin littafin nan. An bayyana dalilin da dan rago yake da ikon bude littafin wato saboda an kashe shi ya fansowa Allah mutane da jininsa daga kowace kabila da harshe da jama'a da kuma al'umma. Aya 10 tace kai ka mai da su firistoci mallaka Allah mu za su kuwa mallaki duniya. Aya nan ta ci gaba da waƙar yabo ga dan rago Yesu Almasihu waka ta nuna mana abubuwa guda uku. Fansassu sun kasance a mulkin sa. Dukan fansassu suna aikin hidima priest domin su bautawa Ubangiji Allah. Fansassu za su yi mulki a duniya tare da Ubangijinmu Yesu Almasihu. A sa'an nan na duba, sai na ji muryar mala’iku masu yawa kewaye da kursiyin da rayayyun halittar nan da kuma dattawan nan yawansu zambar dubu har dubun dubbai. Lokacin da dattawa suka fara waƙar fansassu, sai mala’iku suka haɗa kai da su suna yabon ɗan rago na Allah. Yaya ya rubuta yawansu zambar dubun dubbai, wato sun fi gaban a ƙirga suke nan. Suna ta da murya mai ƙarfi suna cewa macancanci ne ɗan ragon nan da aka yanka ya sami iko da wadata da hikima da ƙarfi da girma da ɗaukaka da yabo. Mala’ikun suna shaida ɗaukakarsa babu iya misali. Suna ambaton kalmar nan, kalma bakwai da suka bayyana ɗaukakar Yesu Almasihu, akwai iko, akwai wadata, akwai hikima, akwai ƙarfi, akwai girma, akwai ɗaukaka da kuma yabo. Aya ta 13 ta ce, sai na ji kowace halitta a sama da ƙasa da ƙarƙashin ƙasa da bisa teku, da kuma dukan abin da ke cikinsu suna cewa yabo da girma, ɗaukaka da mulki sun tabbata ga wanda yake a kan kursiyin da ɗan rago har abada abadin. Dukan masu rai a halitta Allah za su yabi Ubangiji Allah, wato wanda yake zaune a kursiyin, da kuma ɗan ragonsa Yesu Almasihu wanda ya fanso wa Allah mutane daga kowace kabila ta duniya ta wurin jininsa wanda ya zubas. Su kaɗai suka cancanci su karɓi yabo da girma da ɗaukaka da kuma mulki. Sai rayayyun halitta nan huɗu suka ce amin. Dattawan nan kuma suka faɗi suka yi sujada. Rayayyun halittan nan huɗu sun yarda da wannan yabo, sun tabbatar da wannan maganar ta wurin cewa amin. Dattawan nan suka faɗi gaban Allah Uba da Yesu Almasihu. Dukan masu rai a sama suka yi wa Allah sujada, suka yabe shi, suka ɗaukaka shi, domin shi ne ya zama macancanci ya buɗe littafi aka ba shi iko, domin ya gama da Shaiɗan da mutuwa da kuma ikonsu ta wurin jininsa. Ɗanwa, idan ka zo ga Yesu Almasihu, ka gama da ikon Shaiɗan. Mun gode ma ya Ubangiji, domin Yesu Almasihu macancanci wanda shi ne ya fanso wa Allah mutane daga kabilu ta wurin zubar da jininsa. Ka kira waɗanda ba su gane ba. Domin waɗannan abubuwa da za su faru a ƙarshen duniya, sai waɗanda suka karɓi Almasihu ne za su zama nasa. Ya Ubangiji, ka kira su zuwa ga rai a cikin sunan Yesu Almasihu Mai Cetonmu. Amin. To, masauraranmu, za mu dakata a nan. Ku biyo mu shiri na gaba, za mu ɗora inda muka tsaya a madadin injiniyan mu Joseph Fanfajok. Ni Rauren Yawa Hutsi ga ke cewa Ubangiji Allah ya sa mu sake saduwa a wani shirin na gaba lafiya. Amin.
Idan kuna da tambaya ko neman ƙarin bayani, sai ku tuntuɓe mu ta waɗannan lambobin waya: 0909988287, 0816526.
A nan muka zo ga ƙarshen shirinmu ne, wanda ƙungiyar Nazarin Littafi Mai Tsarki, wato TTB, ta gabatar maku. Idan kana da tambaya cikin abin da ka ji, ko kuma kana neman ƙarin bayani tare da neman shawara ko buƙatar addu'a, rubuto zuwa ga Radio Elwa, akwatin gidan waya 465-465, Jos, Nigeria. Ku ci gaba da sauraron shirinmu a kullum daga ƙarfe 5 zuwa 5:30 na safe. Ubangiji ya albarkace ku duka. Amin.